Lokaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu wa mawqifuna min na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yau za mu ci gaba daga darasi na biyar insha Allah. Tuna daidai yau muna cikin wata na Rabi'ul Awwal, hijira shekara ta 1447, kuma muna wunin 22 ko. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da farawa daidai da kuma aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai. Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya kuma ɗauki rayuwar mu akan imani. Suka dame mu a ƙasar mu Najeriya, Allah ta'ala ya magance mana tun daga matsala tsaro zuwa ga ƙuncin rayuwa da talauci da makamantansu. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗanda Allah ya ba su amana na madafun iko ya talakawa cikin amanar da Allah ya ba su. Kalubale na tsaro waɗanda suke tada hankali a ƙasar nan ɓangarori da ba, muna roƙon Allah ya shirye su. Idan ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka ɗebo ya kare a kansu, ya kuma kare salihan bayinsa daga wannan. Karatu ba saboda ya uzuri na tafiya kamar yadda na bayyana muku. Ina ba da uzuri saboda ina da activities da dama da sukan taso daga lokaci zuwa lokaci. Wani lokaci tafiya ce ta ilimi, wani lokaci tafiya kwanci ko abin da ya kama da wannan. So duk lokacin da bukata ta kama sai mu ba ku uzuri, sai mu yi tafiya. In Allah ya sa mun dawo, sai a ci gaba da abu wanye lafiya. A gaba na gaba ga waɗanda suke da ƴaƴa ko kuma suke matasa ko wanda suke university ko wanda suka yi graduating, mentorship program da wannan center ta ICICE wanda ta kunshi masallacin An-Nur da kuma sauran ainihin departments da ke ƙarƙashin center din ta shirya, wanda za a yi insha Allah ta'ala ga waɗannan ƴaƴa namu ranar Juma'a mai zuwa da Asabar da Lahadi. Shi ne zai zama kenan akwai ga watan Rabi'ul Awwal. So program ne mai muhimmanci saboda mentorship wa matasa iya da matukar muhimmanci. Ana wa fahimtar iya daga cikin mafi girman matsalan arewacin Najeriya shi ne akwai gap mai girma a ɓangaren mentorship tsakanin waɗanda ake mutuwa a duniyance da kuma zaton sun yi nasara a lahirance bisa ga fata da ake yi, da waɗanda suke ‘yan baya a kasa mai girma. To the extent that in ka kalli rayuwar matasa a yanzu sai ka ji tausayinsu, saboda manya da ke gaba da su ba su gaya musu haƙiƙanin menene sirrin rayuwa ba. Har ɗauka matashi yake duk wanda aka ga ba zaune ne, ba a tunanin watakila wani ya ɓata dare yana karatu ko kuma ɗan kasuwa ne ya shiga birni da ƙauye da yake. A ka'ida kashi 99 cikin 100 duk wanda kaga yayi nasara a rayuwa babu kokonto, Allah ne ya taimake shi. Kuma taimakon Allah shine connection da ake bukata ko? Duk wani connection in ba taimakon Allah bane shirme ne, saboda idan Allah iya tare da kai shi zai tankado ɗan adam rayuwa, in Allah bai tare da kai ba zai turo maka kowa ba. So a mafiya yawa duk inda kaga mutane sun yi nasara mutum 99 cikin 100 zaka samu akwai watakila mentorship da wani ya nusar da su akan yaya rayuwa take. Akwai kuma wasu wahalhalu da suka shiga da rayuwa suka yi hakuri gabanin Allah ya kawo su wurin da suke da makamantansu. Shi yasa da dama aka ce wa da islam kaman wane yana da laki a rayuwa, sau da dama masana sai su ce ba wai laki bane, watakila akwai wani hard work da ya ta yi da kai baka sani ba. maybe hard work din na karatu ko na juriyar koyon sana'a ko na kasuwanci kai ko ma tashi a dare yayi kiyamul layli roki Allah ya taimake shi. So kula ga wannan ina kwadaitar da cewa a dage a kawo ƴaƴa gabanin nan a zo a musu register. Akwai dan abun da bai taka kara ya karya ba da ake bayarwa da discount da aka yi ga za a yi registration, saboda duk yaron da ya shiga za a bashi kayan karatu na kwana uku kuma za a dauki nauyin abincinsa. So dukkan abun da mahaifi zai bayar ko mutum zai biya wa kansa bai wuce kudin wannan abun ba, don ba an yi abun don a ci riba bane, an yi don a taimaka ne. To Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Za mu tashi yau da ikon Allah a darasi na biyar ne ko daidai, ina za a tashi? Shafi na nawa? Shafi na takwas insha Allah. Daidai kan wani wuri? Ok, za mu tashi shafi na takwas, wato paragraph na ƙarshe kenan ko. Malam kana al-muallif rahimahullah fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin al-Wahhabi at-Tamimi a wannan littafi na al-khilaf bayna al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min, wato sabani ko kuma ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai masana addini. Sabubban da ke kawo wannan sabani ko ƙara wa juna ilimin da kuma mawqifuna min, matakin da muke ɗauka idan sabanin ko ƙara wa juna ilimin ya faru. Mafhum? Tayyib. Malam yace al-insanu da'ifun fi ilmihi wa idrakihi wa huwa da'ifun fi ihatatihi wa shumulihi, wa lidhalika la budda an yaqa al-khata'u minhu fi ba'd al-umur, wa nahnu nujmilu ma aradna an natakallam alayh min asbab al-khata' min ahli al-ilmi fi al-asbab al-atiya as-sab'a, ma annaha fi al-haqiqa asbabun kathiratun wa baharun la sahila lah, wal insanu البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة نجملها بما يأتي. فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه يتي الإنسان شيئا أدم ضعيف ميرونيني هل تند ألا يوم تم ميرونيني في علمه أتكين إلمنسا وإدراكه da kuma yadda yake riskan al'amura, wato perception nasa, akwai kasawa a cikin idrakin al'amura na mutum, wato perception. A karatu da ya gabata na hudu mun yi bayani cewa Allah subhanahu wataala a halittan jiki da hankali ya halicce mu da rauni kala-kala. Daga cikin rauni din nan yace akwai wa khuliqal insa wa kana al insanu dha'ifa, da ke cikin suratul ihsan suratul nisa aya ta 28. Kuma Allah ta'ala ya ƙara bayyanawa mu cewa halittan mu akwai rauni na gaggawa, da yace wayadul insan bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula, kamar yadda yake cikin suratul isra aya ta 11. Kuma Allah ya ƙara bayyana cewa mutun yana da gaggawa, wa laqad sarrafna fi hadha al qur'an lin nas min kulli مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الله يا صفته مو انا ورن ده جايايا كما يدي yake cikin suratul kahf ayata 54. Allah yace mu halitta ne mai jayayya, kaga gaggawa siffa ce ta me ta rauni, jayayya siffa ce ta me ta rauni. Kuma Allah ya siffa dan adam da jahilci da zalunci. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula, kamar yadda yake cikin suratul ahzab ko aya ta 72. Allah yace dan adam iya da zalunci yana da jahilci, kaga duka wannan rauni ne. Amma me ke rage wa dan adam rauni na jahilci da rauni na zalunci da rauni na jayayya da rauni na gaggawa? Na farko shine imani da Allah, na biyu neman ilimin addini mai amfani, na uku neman taimakon Allah akan zuciyarka, na kafi karfin zuciyar ta bangaren azumin nafila, qiyamul layli, yin karatun Qur'ani da duk abin da zaka iya don kafi karfin zuciyarka. duk mutumin da yafi karfin zuciyarsa to yana iya bin gaskiya idan ta bayyana, duk mutumin da zuciyarsa ta fi karfinsa to baya iya bin gaskiya ko da gaskiyar ta bayyana. Don haka waɗannan cututtuka da ke suratul nisa aya ta 28, da ke cikin suratul isra aya ta 11, da ke cikin suratul kahfi aya ta 54, da ke cikin suratul ahzab aya ta 72, waɗannan munanan cututtuka na rauni, cututtuka na gaggawa, cututtuka na jayayya, cututtukan zalunci da jahilci, sai mu nemi waɗannan magunguna sai Allah ya raba mu da su. Mafhum? Tayyib. Kula ga waɗannan raununnuka ɗin, sai malam ya ce wal insani shi mutum da'ifun mai rauni ne, fi ilmihi a cikin iliminsa, wa idrakihi da kuma yadda yake riskan al'amura, ba kowa ne Allah ya masa baiwa da gaggawan fahimtar sako ba. Wani idan ka yi magana a dunkulan zai gane, wani a dunkulan zai ɗauke ta, sai ka yi magana da take kaman karin magana, wani sai ya ɗauke ta ya fassara, wani kuma sai ya ɗauke ta a zahirinta. Mafhum? Tayyib. Wani a zahirin zai fahimta. Yanzu misali ka ce Muhammadu jiya ban ganka ba, sai ya ce wallahi jiya na kwana da kai da ciki, me kake fahimta? In kana da riska iya nufin ya kwana da ciwon kai da ciwon ciki, amma wanda yake da dakikancin fahimta sai dauka iya nufin wai da kansa da cikinsa ya kwana, to dama ana cire su aje ne za a kwana, sai da ki kalam din a zahiri. So shi yasa idraki wato understanding sako sai wanda Allah ya baiwa da shi, wani zai karanta amma ba zai fahimta ba. Wa huwa dha'ifun, kuma shi mutum mai rauni ne, fi ihatatihi, cikin understanding dinsa. Idrakihi shine perception, ihatatihi kuma shine understanding, wato ayi bayani ma ya fahimta. Kasan akwai perception akwai understanding. Perception shine mahangar da ka hangi abu. Yanzu idan ina zaune a nan wurin, perception shine sai na haka misali zan rubuta wata ko leta ko kuma numeric number da na harufan rubutun boko, me na rubuta 6, amma wani da nayi haka shi yana wannan bangaren sai ya fahimci 9 na rubuta, saboda daga can idan nayi haka ai 9 ne, amma daga nan kuma fa 6 ne. Kaga ai idraki ne, perception ne ka gane, ai tunda ni nayi ba daga inda kake zaka kalla ba, daga inda nake zaune zaka kalla, to wannan shine perception. Mafhum? Tayyib. Understanding kuma shine abinda ake bayanin ka fahimce shi a yadda ake bayanin. Wa shumulihi, shumulihi kuma shine comprehension na abu, ba understanding kadai ba, hatta comprehension, ka gane me ina abin yake fara ina yake karewa. To wannan kuma kaga shine shumul na al'amari. Wani in ka bada umurni har lokacin ya wuce ba zai gane ba, zai ci gaba da yi, bai gane yaushe ake fara shi ake kammalawa. Wani kuma zai gane in an ce ayi kaza ayi lokaci kaza kare, eh sai mu dakata, tunda lokacinsa yayi me, tunda lokacinsa ya riga ya kare. So daka waɗannan al'amura ne wanda suke muhimmai. Duk ilimin da Allah ya ba wa dan adam dan Allah ya nuna mana kasawar mu, wanda wannan kasawa take sawa a samu sabani ko kuma karawa juna ilimi, kamar yadda malaman mu na zauri Allah ya musu rahama suke faɗa. Tunda dan adam iya da kasawa ta ilimi, akwai kasawa a cikin understanding, akwai kasawa a perception, akwai kasawa a comprehension, wani kuma yafi wani, duk da kasawar wani yafi wani, so dole a samu bambancin fahimta a cikin karantarwar addini da kuma aiki da addini. Dan mutane ba iri ɗaya bane, ta inda kake ganewa ba za ka gane ban dan shiga cikin aji ana karatun boko, za ka fi ganewa in ana karatu irin na zaure. Wani idan ya saka ahalari a wata ɗaya zai sauke shi, wani wata uku, wani wata 6, wani sai ya shekara 6 bai gama ba, wani zai je tsangaya haddan Qur'ani shekararsa 6 a wurin, sai ka zo bayansa ka haddace Qur'ani ka tafi ka bar shi, saboda ba a gane fahimtar mutane sai an koma karatun kowa ya dauki gwargwadon abin da zai iya. kai abin da ana fara kana ga ana mukaddima wani sai ce to a dakata ni ya ishe ni yau gurin jin gwada da wannan aji da za a zauna ayi karatu daga shekara da zuwa shekara shida in an yi jarabawa wani sai ya ci a guda biyar da credit guda hudu wani sai ya samu pass guda biyar da credit biyu da kuma fail guda biyu wani haka ba a yi sa kuma duka F9 zai fito da su duka yayi failin komai da komai kaga wannan ke bayyana maka da wanda ya ci A tara da wanda ya ci credit tara da wanda ya samu pass tara da mai F9 tara ajin su daya amma level din su daban-daban ne da understanding da knowledge nasu da perception nasu da comprehension din duka ba daya bane mafhum tayyib to tunda ku haka ne to dole ku idan an ce su yi bayanin al'amura fahimtar su daban-daban ne abunda wani zai diska wani ba zai diska ba to wannan shine tushen da ke faruwa na abun da muke cewa sabani tsakanin malamai yadda kake ga hatta a karatun boko kake ga wani ajin ku guru ne ya hadu daga an fara bayani yake yi wani ma har malaman gyara musu yake to wani a karatun addini haka yake amma in ba kai karatun ba za ka gane ba wani tun da yake karatun addini duk littafin da aka saka zai haddace ya fahimce shi har wanda ba haddace ya haddace amma wani kuma a karatun daƙiƙi ne baya fahimta amma idan suka zo suna wa'azi in ba a yi rashin sa'a ba sai wanda bai fahimtan ya fi mai fahimtan ma iya bayani da kuma surutu da iya bakar magana da zagi in an kama a yi wannan shine abin da yawancin mutane ba su gane ba amma wanda yake da karatu daga an fara zai gane wane malami ne wane ba malami bane amma wanda yake ba mai karatun ba shi ba fahimta bai ba saboda mai karatu daga kaja aya zai gane ayar ka haddace ko baka haddace ba ko kame ne kada fassara zai gane ra'ayinka ne ko da ilimi kake in ka ja hadisi zai ji daidai kai ko ba daidai ba sai ji kai takrijin hadisin ko baka yi ba ka kawo wata haƙiƙi ko baka kawo ba idan ka kawo maganganun malamai daidai ne ko ba daidai ba wanda bai da karatu baya ganewa sai dauka duk abin da aka faɗa daidai ne shi yasa hakikatan dalibin ilimi ko mai karatu shi yake gane mai karatu na hakika duk da dalibin ilimi karami yana iya fahimtan karfin hujja idan Allah masa baiwa da fahimta amma wani baya iya fahimta to wannan sabani na fahimta da understanding uwa uba da kuma ikhlasi da ke zuciya shine yin abu don Allah shi yake kawo wani lokaci sabanin fahimta tsakanin malamai da kuma matsaya da ake dauka a kai wani don Allah yake daga gaskiya ta bayyana sai ya dauka wani kuma ko ya fahimta ba zai dauka ba kada ya dauka ko ya canja matsayi a ce yau ya kasa wani ba zai iya canja fatawarsa ba don kada a ce dalibin sa yace ashe malam ma da bai gane abin ba sai yanzu ya gane amma a kaida ta addini canja fatawa din ta bayyana gaskiya ne tana daukaka darajar mai karantarwa ne ba kaskantar da shi bane in gaskiya ta bayyana kace a da fahimta ta kaza amma yanzu kaza ne saboda ban san hujja ba yanzu ta bayyana a littafi da zamu ga hadisai da dama inda sahabbai suka yi fatawa suka yi kuskure daga baya ya bayyana gare su suka gyara wadannan fa su ne daliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya babu wani wanda ya samu almajirai da suka samu tarbiya da ilimi irin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka adan za ka ga hadisai da yawa na inda za su dauki matsaya sai a ce a ba haka bane sai kuma su dawo su gyara to haka ake so mu zama ba ma bautawa mutum Allah muke bautawa duk inda gaskiya ta bayyana shine abin da Allah yake so daraja a duniya da a lahira shine mu bi gaskiya mu kauce wa san ranmu mafhum tayyib don haka dan adam Allah halicce shi da rauni kuma duk wanda kake ga guru ne mai ilimi ne a boko ko addini duk ilimin sa a duniya tun daga zamanin sahabbai har yau to akwai abin da Allah kuma bai bashi ba na ilimin akwai abin da ilimi ne amma Allah ta'ala ya boye daga gare shi shi yasa yace narfa'u darajatin man nasha sai yace wa fawqa kulli dhi ilmin alimun Allah yace muna daukaka darajar wanda muka so amma wa fawqa kulli dhi ilmin sama da kowane ilimi to akwai mai ilimi shine Allah duk wani ilimin da wani ya mallaka a duniya to sama da shi akwai Allah ilimin Allah ya fi nasa wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wani sura kenan na'am suratul isra kar ka ce kafi ustaz ya karure aya ta nawa aya ta 85 Allah ya muku albarka suratul isra aya ta 85 kaga sai Allah yake cewa me wama utitum minal ilmi illa qalila shi ilimin nan ba a baku ba sai dan kada duk ilimin duniya kadan ne akan ilimin Allah irin dai an gama girki da dan baku dan alakoro haka dan cokali daya a cikin girkin ko ka samu ruwan kogi ne a sa spoon cokali a debo araba wa duniya to wannan shine kwatankwacin duk abin da kuke ne shi da ilimi in an yi comparing din sa da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace wa ma utitum minal ilmi illa qalila a ilimin addini wa ma utitum minal ilmi illa qalila a ilimin zamani duk ci gaba da aka yi a duniyan nan wallahi in ka kwatanta da ilimin da ke taskar Allah wallahi dan kadan ne kuma dan adam yana kirkire-kirkire da technology in ka duba manya-manyan kirkire da aka yi a duniya wanda ake ga su ne mafi girman ci gaba a duniya shine an fara kamar shekara 2500 da suka wuce shekara 3500 gabanin zuwan Annabi Isa an fara yi da creating wheel wato wheel shine kamar taya da ake da keke ko tayan mashin ko na mota wato ayi abu sai ayi tayan da ke juya shi wannan su ne irin technology na farko shekara 2500 da suka wuce aka gangaro zuwa kamar a ce shekara 700 da suka wuce aka fara kirkirar abinda ya shafi printing press da za a je a buga littafi ko abinda ya kama da haka aka gangaro bayan nan aka zo aka yi kamar samar da ake abinda ake cewa combustion engine wato yin inji da ke juya wannan wheel din da wheel ne za a daura kamar akan jaki ko doki irin tayu to yanzu an samu inji da zai juya wanda aka yi shi a 18th century bayan nan aka zo aka samar da wutar lantarki wanda shi ma karshen 18th century zuwa early 19th century duka suna cikin manya-manyan kirkire-kirkire da aka yi a duniya aka zo aka kirkire jirgin sama kamar shekara 1903 wato Gregorian shi ne kamar ka ce shekara 122 da suka wuce aka yi jirgin sama misali aka zo bayan na aka kirkire abin da ya shafi kamar computer ma iya cewa kamar shekara 80 da suka wuce aka fara kirkiren computer ko abin da ya kama da haka aka zo aka kirkire internet ka iya cewa kamar shekara 46 haka ko da 5 da suka wuce aka yi duk waɗannan su da yake ga manya-manyan kirkire-kirkire yanzu shekara 24 aka kirkiro abin da ya shafi kamar artificial intelligence irin su robotics da ake gani su virtual reality su augmented reality irin su na aka samu cigaba irin nanotechnology irin biotechnology cigaba a genetic engineering manya-manyan al'amura so duk wannan abin da kake gani yake burge ka a wurin Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila ne ilimin nan ba a baku ba sai dan kadan dan alakoro aka baku kamar yadda yake cikin suratul isra aya ta 85 mafhum tayyib malam yace walizalika saboda haka la budda ayyaka alkhata minhu fi ba'd al'umur don haka ba makawa ga dan adam a rika samu kuskure tare da shi a cikin sashin al'amura tunda iya da rauni a ilimi rauni a fahimta rauni a cikin perception rauni a cikin fahimtar al'amura a hakikanin su tunda ku haka ne kuma wani ya fi wani to dole kuma a cikin su a samu sabanin fahimtar al'amura din mafhum tayyib wa nahnu najmilu ma aradna an natakallama alayhi min asbab al-khata min ahli al-ilm fi al-asbab al-atiya as-sab'a saboda haka mun yi niyya don haka mu za mu tara abinda muka yi niyyan an natakallama alayhi mu yi magana akan sa min asbab al-khata daga cikin sabubba dalilai da ke sa a samu kuskure min ahli al-ilm a wurin ma'abota ilimi wato malamai wani ya fatawa ya kuskure fil asbabil atiya a cikin sabubba masu zuwa as-sab'a guda 7 a littafin nan malam zai kawo dalilai ɗaya-ɗaya guda 7 1 2 3 4 5 6 7 da yake sa a rika samun kuskuren fahimta idan malamai sun yi fatawa ko malami ya yi kuskuren fahimta ko ai kuskuren understanding wannan dalilai 7 ya kawo dalilai na shari'a ne guda 7 da ke sa a samu kuskuren fatawa ko kuskuren fahimta ko wane ya ce halal ne wane ya ce haram ne dalilan guda 7 duka wanda suke da tushe a addini a ciki babu dalilin son rai wanda yanzu akwai dalilin son rai amma a cikin nan bai kawo ba akwai dalili na hisbiyya alqati'iyya shine qawli sawabun la yahtamilu alkhata wa qawlu ghairi khata la yahtamilu sawab maganata kullum gaskiya ne, amma duk wanda ya saba mini shine mutumin banza. Sai mutum ya kai kansa matsayin annabi, ya dauki kansa shine mizanin auna addini, duk mutumin da ya saba mana fahimta to shi mutumin lalatacce ne, wannan ba addini bane. Da kai da wanda ya saba maka kuna iya dade, kuna iya kuskure, dukkanin mu da muke karantar da ku addini babu ma'asumi. Wata ran za mu dace, wata ran za mu kuskure. Kuma haka yake da kowane malami a duniya, ba a toge shi ba. Matukar malamin nan ba annabi ba ne. Wata ran zai dace, wata ran zai kuskure. Ba wani mutum ɗaya wai da duk fahimtarsa na addini komai ɗari bisa ɗari daidai ne, babu shi. Wannan ya kai kansa mataki ne ta isma wanda bai kai ba. Dole wata ran zai dace, wata ran ya dace 99%. 99 cikin 100 ya rasa 1, wata ran 90 ya rasa 10, wata ran 70 ya rasa 30, dan adam ne. Wani a cikin malaman wata ran ya dace 70%, wani 80%, wani 90%, wani kan ma 20% ne. Amma dai ba makawa, kowa akwai dan adadin abin da ba zai dace ba. Dan ya nuna me? Ya nuna cewa ilimi cikakke yana wurin Allah. Kuma kai da kanka mai karantarwa, in dai kana bincike zaka gane a kullun iliminka yana karuwa. Idan ku yana karuwa, to ashe gabanin yau ya karu, jiya akwai abin da baka sani ba. To tunda ku jiyan baka san shi ba, ashe da an tambaye ka jiyan, amsar jiya da yau ba daya bane. Mafhum? Tayyib. Malam yace abubuwa bakwai na kawo, ma annaha fil haqiqa, tare da cewa a cikin haqiqa asbabun kafira, sababbin sun fi guda bakwai, sai dai na kawo guda bakwai ne kadai. Amma insha Allah a cikin karatun za mu kara wasu daga cikin sabubba, musamman wanda suke da munasaba da kasa irin tamu Najeriya, suke da munasaba da irin kasashen mu na Afirka gaba daya, wanda akwai sabubba da suke zama suna kebantuwa gare mu. Mafhum? Tayyib. Malam yace wa baharul la sahila la, dalilan da ke kawo sabanin fahimta ko kurakure a fatawa, ai kogi ne wanda baka iya ganin karshen sa, baka iya ganin sho nasa, suna da yawa a duk inda aka kara maka an kawo wasu ne, amma sun wuce wannan. Wal insan, shi mutum al basir, wanda yake mai gani, wato wanda yake da basira, bi aqwali ahli al ilm, da maganganun ma'abota ilimi, ya arifu, yana sani, asbab al khilaf, sabubban da ke kawo sabani ko kara wa juna ilimi, al muntashira, wanda suka watsu, yana sanin sabubban da yawa, nujminu ha bima yaati, da ikon Allah za mu tara su a cikin abun da yake zuwa nan gaba kadan na bayani, sabubban da ke kawo wannan. As-sababul awwal, dalili na farko, ay yakuna ad-dalil, ya kasance wannan dalili, lam yablu hadha al-mukhalif alladhi akhta'a fi al-hukm, dalilin shari'a da ake so a yi fatawa da shi bai isa wurin wannan wanda ya saba ba, alladhi akhta'a fil hukm, wanda ya kuskure a cikin wannan hukuncin. Wannan dalili na shari'a bai isa wajensa ba. Idan kana karantar da addini sai zama akwai hadisi da ya magana akan matsalar, kai kuma baka da hadisin, sai ka dauki ijtihadin wani magabaci, Allah ya masa rahama, bawan Allah na kware, shi ma bai san hadisin ba, sai kai fatawa da ijtihadi saboda babu hadisi. Bayan kai fatawar, idan hadisi ya zo sai saba fatawar, kaga adan ya zama dalilin da yasa ka saba fatawan, ka dauki ijtihadi baka san akwai nassi ingantacce ba. To wannan shine dalili na farko. Saboda a ka'ida shi Qur'ani kana iya haddace dukkan ayoyinsa, amma duk da haka wasu maganganun ma'abota ilimi karkashin wasu ayoyin mai iyawa sun buya gare ka. Wannan magabatan mai yiwuwa a ci akwai sahabbai, akwai tabi'ai, akwai atba'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddala, kaga tunda sun buya, to anan wani abu zai buya gare ka na tafsirin wata aya, musamman ayoyin da ke da hukunce-hukunce da kake so kai bayani akan zakka ko akan gado ko akan aikin hajji ko akan azumi ko abin da ya kama da haka. To shine mala yace dalili na farko shine ya zama asalin wannan hukuncin da kai akwai ingantaccen nassi, amma wannan dalili din kai bai iso gare ka ba, sai kai ijtihadi, kuma ka kai matakin kai ijtihadin, ko kuma ka dauki maganar wani mujtahidi wanda yayi ijtihadi amma kuma shi ma bai san wannan nassin da baka sani ba a lokacin da ijtihadin. Wannan yasa Ibn Rajab rahmatullahi alai yana cewa aktharul a'imma ghalatu fi masail yasira, yace wa hadha la yaqdahu fi imamatihim wa ilmihim fama kana zalika yace laqad ghamara zalika fi mahasirihim wa qasdihim wanda yana cikin kaifa nakhtalif shafi 119 ibn rajab Allah ya masara ma yake cewa aktharul a'imma mafiya yawa manyan malaman duniya in magabata suka ce maka a'imma ba kawai ordinary malamai ba waɗanda a duk duniya ana mai da su sune marja'i na magana akan addini ka dauki irin su imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad rahimahumullah irin su imamu al-bukhari imamu muslim a hadisi waɗanda na gaba irin su ibnu shahabi zuhri rahmatullahi alai waɗanda suke manya manya da wanda suka biyo bayan su yace zaka samu ghalatu sun samu ghalat wato dan wahami ko dan rudewa a cikin wasu matsalolin addini me dalili dan su ba ma'asumai bane watakila tarin da ya fatawar ya tashi a bacci ne wani yayi fatawar yana jin yunwa wani yayi fatawar iya cikin halin fushi wani ya gaji duk waɗannan abubuwan suna iya hana yin tunanin ka ma cikakke a wani lokaci sai ya ce amma duk da haka wannan kuskuren da suka yi a fahimta kuma suka rubuta ko suka yi fatawa muka gane a bayan su ce akwai kuskure yace wannan ba suka bane ba kaskanci bane a cikin ilimin su ko matsayin su na cewa jagororin al'umma dan damun mun san su ba ma'asumai bane yace wannan kurakuran da suka yi zai dulmuya ne a cikin kogin kyawawan ayyukan su saboda gabanin kaga kuskuren da sai kaga alheri guda 1000 da kuma kyakkyawar manufar su sun sadaukar da dukkan rayuwar su dan addini to wannan hidimar da suka yi wa addini sai zama kuskuren ba a kafa hujja da shi in ma an karanta sai a ce Allah ya gafarta musu ba a zagin su kuma a wurin Allah su mujtahidai ne inda suka yi fahimtar ma suka kuskure to ana ba su lada daya inda suka dace suna da lada biyu mafhum tayyib don haka dalili na farko ya kasance wannan dalili abin da ke kawo sababba na sabani ko kara wa juna ilimi ay yakuna dalil lam yablugh hadha al mukhalif alladhi akhta fi al hukm dalilin nan da ake so a kafa hujja da shi bai isa wurin wannan malamin da ke fatawa ba inda ya san dalilin da fatawar ba zai yi ta a kuskure ba mafhum tayyib malam yace wa hadha sabab wannan dalili na cewa dalilin bai isa wurin sa ba laysa khassan fi man ba'da sahaba ba wai ya faru ne bayan sahabbai sun kare ba a bal yakunu fi sahaba wa man ba'dahum hatta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan matsala din a cikin sahabban ma an samu kuskuren fahimta dan sun yi fatawa da nassi basu ga dalilin na shari'a din ba sai daga baya bayyana gare su hatta sahabbai sun yi kuskuren fahimta Allah ya musu rahama ya gafarta musu ba ma tsa'ani gare su mu soke su na farko saboda alkhairan su ya ninka kurakuran su ninkin baninki na biyu qur'ani ya mana wasiya koda a cikin suratul hashr aya ta 10 cewa tsakanin mu da su fine roƙon gafara na uku inda suka kuskure Allah ya yafe musu na hudu kuma Allah ya ce mana su ɗan aljanna ne kuma dama a ka'ida fa mutumin kirki ba shine wanda baya kuskure ba mutumin kirki shine wanda alkhairan sa da kyawawan ayyukan sa suka yi wa kurakuran sa fintin kau shine mutumin kirki faman dallazi turja sajayahu kulluha kafal mar'i nubulan an tu'adda ma'ayibuhu wane ne a duniya zaka ce ba zai taba yin kuskure ba babu shi in dai ba annabi bane ya ishi mutum daraja da matsayi a ce aibin sa na iya irguwa a yatsun hannu da kafa a ce za a irge aibin ka a yatsun hannu da kafa su kare aibin yatsun hannu da kafa guda 20 ba su kare ba magabata suka ce to ai sai ka gode Allah saboda in kurakuran ka suka irgu to alkhairan ka ba su irgu ba kuma daman kai ba masumi bane shi yasa malai yace hatta sahabbai radiyallahu anhum an samu wuraren da dalili bai je gare su ba suka yi kuskuren fahimta menene asalin masadir na shari'a manya manya guda biyu na'am qur'ani da sunna ko kace qur'ani da ingantattun hadisai yanzu qur'ani mu dauka zaka iya samun baiwa Allah yake kai aran mane ko gwani ne ko gangaran ne irin su abdullahi ibn mas'ud su ibn abbas irin su mu'az ibn jabal su ubay ibn ka'ab su salim maula abi hudhaifa radiyallahu anhu wadannan su ne asalin gwanaye gangaran a zamanin sahabbai manya-manyan malaman Qur'ani wanda za ka irin ka ga a ce ga gwani wane nan ka riga Allah shi gafarta malam a zamanin ka to tun a zamanin sahabbai in an gansu kawai kaman Qur'ani ne yake tafiya da kansa sun haddace Qur'ani dukkan ayoyi za ka ce su Qur'ani iya da sura 114 kaga ka san adadin surorin Qur'ani 114 ayoyi nawa a mafiya yawan magana ta ahalul ilmi da aka yi tarayya shine ayoyi 6,236 wannan shine asalin abin da aka fi tarayya amma ana samun bambancin kirga ayoyi wani wuri ya karu wani wuri ya dan ragu saboda akwai inda za a tsaya wakafi ne wani wuri sai ya zama aya ne sannan masu kirga sukan saka basmala a ciki wasu ba sa sanyawa ba sa kirga da bismillah a kowace sura wasu kuma sun kara bismillah 113 tunda babu a tauba to shi yasa adadin yake caccanjawa sai kuma a qira'o'i wani lokaci ana samun qira'a kufiya da basriya inda ake sanya aya wani wuri yana sabawa amma abinda aka fi tarayya akai jumhur shine qur'ani akwai aya 6,236 wannan shine abinda jumhur ke kansa mafhum tayyib zaka iya haddace su dukka ka haddace dukkan harufan qur'ani harafi nawa ne ɗari 321 kamar yadda Mujahid bin Jabr rahmatullahi alayhi ka cikin Ibn Kathir ya ka cikin tafsirin sa a volume na farko number na 99 cewa wannan shine asalin harufan Qur'ani wasu suna dan kara kadan wasu su rage saboda in an samu hatta misali wani zai ce harafi ne wani kuma sai bambance ha'un da ta'un wani kuma zai dauki hatta a matsayin harafi ne saboda ai kamar yadda muka karanta ko a ibtida'iyya nahwu cewa kalimatu thalathatu anwa ko ana samun ismun wa fi'lun wa harfun to sai su dauki harfun din nan ai hatta harafi ne ila harafi ne fi harafi ne wani yazo irga fi sai ya ce fa'un ya wani sai ya ce a fi ai da ban harafi ne shi kansa an gina shi akan fa'un da ya'un haka za a bar shi mafhum duk wanda zaka isa ne ka haddace su amma duk kokarin ka ai sai an rubuta maganganun tabi'ai da sahabbai a cikin ayoyin ka sani to akwai waɗanda ma ba a rubuta ba misali za mu ce tafsirin kaza Ibn Abbas ya ce Ibn Mas'ud ya ce kaza radiyallahu anhu ba sai an rubuta ba to akwai abinda sun koma zuwa ga Allah ba su faɗa an rubuta ba kaga wannan ya buye gare ka so wannan zo da zai sa a fahimtan ka na tafsiri akwai abinda ya buye gare ka na ilimi tilawan Qur'anin wata ran kana cikin ita ma sai ta tsaya kuma kai gwani ne irin ma a da na tsangaya da ake zama a rubuta Qur'ani ai wallahi Allah ne duk wanda ya tashi a tsangaya ga yadda ake rubuta Qur'ani ya tabbatar da Allah ne ka zauna da mutum bai iya larabci ba wani ma bai iya tafsirin ba amma ya haddace Qur'anin ya nika tilawa zai zauna ya rubuta maka aya ya rubuta maka akan shafi ya aji in ya ga dama ya rubuta shafin nan sai ya ketare adadin ayoyin da za su shiga shafin baya sai ya ajiye wannan ya bushe ya san aya nawa zai shiga bayan shafin sai ya koma ya rubuta shafin gaba in ya gama wannan sai aje wannan ya bushe sai da ya saka ayoyin a baya kuma sai gan su ajere yadda ka san da computer aka buga in ka san waɗanda suke rubuta Qur'ani da irin su malam mai 80 tilawan Qur'ani dukka kaman Fatiha ce wanda wasu in suna darasu ana manta shekara 25 ba su yi tuntube ba Allah ya kare su daga yin tuntube a tilawan Qur'ani wani ya rubuta Qur'ani sau 60 ba a samu inda ya kuskuren harafi ɗaya ba duk wanda ya tashi gaban asalin malaman tsangaya na Qur'ani ai gare yanzu ana ma hada da tafsiri tafsirin na taimaka maka lokaci ka dan sa harafi wasali ka wuce tilawa ta dan samu matsala amma su babu ma na hau gaba ɗaya duk na hau da ake sa wasali babu tilawa ce tsantsa aka nikata Allah shi samu wanye lafiya na'am don haka malai ya ce har a cikin sahabbai wa nadribu misalain wa qali sahabati min hadha an-naw za mu bada misalai guda biyu za mu buga misalai biyu da suka faru a zamanin sahabbai a wannan babi na ɗaya a cikin guda bakwai ta inda aka yi fatawa amma babu dalili sai daga baya dalili ya bayyana kuma dole aka canja fatawar al-awwal na farko fa innana alimna mu muna sani bima sabata abinda ya tabbata fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari to da muka ce masadirul shari'a biyu mun yi magana akan qur'ani yanzu su hadisi adadin su guda nawa ne a duniya ingantattun hadisi guda nawa ne a duniya a magana mafi inganci duk duniya babu wanda ya sani ibn silah rahimahullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbai akalla mutum 114 sahabbai 114 wanda suka ji daga gare shi suka ganshi 114 kowa iya da abin da zai iya nakaltowa wani ya koma zuwa ga Allah ba a rubuta abin da ya gani ba kage kenan akwai abin da ya kubuta gare mu mafhum in ka dauki hadisai ka tara ba wanda ya san hakikanin adadin su Imam al-Bukhari rahimahullah yake cewa na haddace hadisai ingantattu guda 100 wanda basu inganta ba na haddace guda 200 amma a cikin sahihul bukhari littafin sa muna ce ma sahihul bukhari da malai fada ne ce huwa fi sahihul bukhari asalin littafin sunan sa ba sahihul bukhari bane sunan da yasa littafin da ya rubuta al-jami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi shine sunan littafin amma saboda tsawon sunan sai aka dan takaida sai aka ce sahihul bukhari amma asalin shi littafin sai ya rubuta al-jami as-sahih al-musnad al-mukhtasar ya ce masa al-mukhtasar saboda ya haddace hadisi guda 100 ingantattu amma ce sahihul bukhari hadisi nawa ne a magana mafi inganci 7,275 ne shine ta hakikin kirgin number din wani yana dan kasa da haka wani ya saba wasu na cire takrir saboda yayi ta maimaita hadisi wasu na rage takriri wasu na karawa wajen numberin wasu na saka in ya kawo maganganun sahabbai suna numberin din su ko sai mai su a sharha ne na hadisi amma dai abinda aka fi tarayya akai akwai hadisi 7,275 muslim hadisi nawa misali akwai kaman 333 misali so ko anan ka dauka shi haddace 200 ya rubuta 7,275 ai ka san akwai da dama da kai yanzu baka sani ba shi yasa dole a samu fahimta ta bambanta babban abu da ake son mu da shi shine na farko duk abin da zamu yi mu yi don Allah na biyu kar mu yi magana babu ilimi na uku mu fifita abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisai ingantattu na gaba na gaba kuma mu fifita fassara da fahimtar magabata akan namu saboda karnuka da suka rayu yafi namu albarka mafhum tayyib don haka mallai ce fa innana alimna haqiqa mu mun sani fi sahihul bukhari cikin wannan littafi na imam al-bukhari wannan hadisi da ya kawo yana bukhari hadisi na 2729 na'am haka ne wa ghairihi da makamantansu hinama safara amirul mu'minina umar ibn al-khattab lokacin da amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya tafiya ila sham zuwa ga kasar sham kasar sham a yanzu babu wata kasa guda daya kasar sham saboda an caccanje iyakoki na kasashe a yanzu kasar sham in zaka ce kasar sham sai dai ka kira kasashe akalla guda hudu sune sham a yanzu da kasar jordan da kasar Syria da kasar Lebanon da kuma wace kasa da kasar Palestine duk waɗannan guda hudu sun shiga cikin Sham a wancan lokacin to sai ka ce lokacin da Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana Amirul Mu'minina ya tafi ziyarar aiki zuwa Jordan da Syria da Lebanon da Palestine to shine Sham a yanzu mafhum tayyib wa fi asna'i at-tariq yana kan hanyar tafiya bai isa ba ya zo bayan gari zikira la sai aka ce masa anna fiha waba a ce akwai waba waba shine a ce plague wato epidemic ko endemic amma wannan ana yafi dace zama epidemic epidemic shine annoba da tawaso a cikin kasa ɗaya ko a bangare ɗaya pandemic kuma wacce ta gama duniya gaba ɗaya kaga asali yanzu kaman coronavirus ta fara daga China ta fara daga epidemic ne daga baya sai ta zama pandemic saboda ta gama duniya ta shigo Africa, tana cikin Asia, ta shiga Europe, ta shiga North America, ta shiga South America. So ta zama pandemic. To wannan bata zama pandemic, bata zama epidemic ne, sai zama ta tsaya ne a cikin Sham annobar. Fa watafa Umar, Allah ya kara masa yarda da shi da tawagarsa, sun zo bayan garin Sham za su shiga, sai suka tsaya. Aka ce masa akwai annoba a garin, mutane suna ta rasuwa, sai ya tsaya. Waja'ala yastashiru sahabata radiyallahu anhum, sai yana shawartar sahabbai, mu dakata mu yi shawari, za mu shiga garin nan mun zo bayan gari, kuma an ce akwai annoba, kuma mutane suna ta rasuwa. To ina so mu yi shawari, shin matsayin addini shine mu yi tawakkali ga Allah, mu yi alkafara, ko kuma anan mu ce mu yi al'imani, mu shiga ne kadai, ko kuma komawa baya shine mataki na addini? Shiga ciki ne addini ko koma baya? Wannan shine ka'ida muhimmiya da muke koya, shine duk abin da ya faru karka yadda kai magana sai da ilimi. Matsalar mu yanzu shine daga an samu kuskuren fahimta ko sabani fahimta ne biyu, da mai ilimi da jahili kowa sai fara daukan matsaya, mu kaza muke so ba kaza ba, ba a tsaya ma a duba hujja, wani zai duba bangaren da yake so, ina aka karkata kawai sai ya dauka, ba haka addini yake ba. Bangaren ka duk kyakkyawar matafasa wataran yana iya dacewa, sai yana iya kuskure. Bangaren da ba naka ba, duk yadda kake muzanta masa zato, wataran zai yi daidai, wataran zai kuskure. To ran da ya daidai ko kana kin sa dauki daidai din sa, ran da kake son bangaren ka kake jin kunfi kowa addini, sai aka ce ya tabbata kuskure kuke, sai ka bar kuskuren ka dauki daidai din. Ba wani bangaren da muke bauta Allah muke bautawa, so duk abin da ya tabbata addini kullun sai mu fifita shi akan kowane irin abu ne. Mafhum? Tayyib, don haka sai sayyidina Umar ya tsaya, shi yasa wannan ko malam mai ahlar ya fara cewa wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi. Imam al-Bukhari rahimahullah cikin kitabul ilm yace babul ilmi qabla al-qawli wal amal, babin ilmi gabanin magana ko aiki. Sayyidina Umar bai tsaya kawai take ce kawai mu shiga ba, sai yace mu tsaya mu duba menene mahangar shari'a akan shiga ko komawa gida, tunda garin da zamu shiga yanzu akwai annoba. Fastashara al-muhajirin wal ansar, sai shawarci al-muhajirun, mutanen garin Makka da suka hijira suka koma Madina, wal al-ansar da mutanen garin Madina da suka karbi waɗannan baki ƴan uwansu a imani. Fakhtalafu fi dhalika ala ra'ayin, sai suka yi kara wa juna ilimi akan ra'ayi biyu. Bangaren farko suka ce sai na Umar ai tawakkali ne, kawai mu yi al-imani mu shiga, in ajalin mu ne zamu mutai, ba za ka gudu wa ajalinka ba, dole sai ka je, ka san ko ajalin ya kira mu, in kuma ba ajalin ba ne zamu fito lafiya. Bangaren da biyu suka ce a'a, ai kuma Allah ya ce karka jefa kanka cikin halaka. Sai aka bude babin ijtihadi, an rabu biyu, wannan sun ce a shiga, wannan sun ce kada shiga. Kaga wannan tsakanin sahabbai ne, masu imani, masu daraja, kuma dukkan al-muhajirun da al-ansar din nan ƴan aljanna ne. Dubai da Allah ya ce akan su, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Sai ce me zalikal fawzul azim, a cikin suratul tauba aya ta 100 kenan. Kaga Allah ya ce dukkanin su ƴan aljanna ne, kuma Allah ya ce ya yarda da su, sun yarda da shi. Shi yasa mun kira sunan, sai mu ce radiyallahu anhum, don Allah ya ce mana ya yarda da su, kuma ya ce su ma sun yarda da shi. Amma duk da haka yaddaddu a wurin Allah, ƴan aljanna tun suna duniya, kuma ba a BBC suka ji labari ba, bakin da bai kuskure ne ya gaya musu, bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka sai aka samu wannan sun ce a shiga, wannan sun ce kada shiga. Kaga bambancin fahimta ne. A zamaninsu ba inda wannan ya zagi wani, amma mu a yanzu tunda babu ladabin, duk inda aka samu bambancin fahimta sai ya zama abun tsinuwa, aibata juna, a tuhumci imanin juna, a tuhumci ainihin ikhlasin juna, a komai ma sai an yi batanci. Hatsarin wani lokaci wata matsalar ma da ake sabanin tun a zamanin sahabban an yi ta, wata a zamanin tabi'ai an yi ta, wata Imamu Malik, Shafi, Abu Hanifa, Ahmad rahimahumullah sun saba da juna akai. Fa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Imamu Malik malamin Imamu Shafi'i ne, Imamu Shafi'i malamin wane ne? Malamin Imamu Ahmad ne rahimahumullah. Amma dukka ciki sun saba da juna, sun karawa juna ilimi, amma baka jin sun aibata junansu. shi yasa dole mu rika sanin cewa mu koyi ladubba na mu'amala da sabani idan ya faru. Shi yasa Sheikh Usman rahimahullah ya rubuta raf'ul malam anil a'immatil alam, ga kuma bidayatul mujtahid wa niqayatul muqtasid na Ibn Rushd. Duka a karantar da mu cewa waɗanda suka fi mu imani, suka fi mu ilimi, suka fi mu kyakkyawar manufa, ba su yi tarayya akan fahimta ɗaya ba, kuma kowa a cikinsu ya bauta wa Allah da abin da ya fahimta ne, kuma kowa yana ma fahimtar ɗan uwansa ne yake kan daidai, shi yake kuskure, ɗan uwansa da ya sa masa ya fi shi daraja a wurin Allah. قالوا يزورك احمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزلا ان زارني فلفضله او زرته فلفضله فالفضل في حالين لا aka cewa imam shafi'i rahimahullah imam ahmad yana zuwa wurinka kai ma kana zuwa wurinsa shi fa malamin imam ahmad ne sai yace an ce yana zuwa wurin kana zuwa wurinsa yace haka ne sai yace an sada shi ne inni naje yace in shi yaje wajena dalili yace in shi yazo wajena dalilin falalarsa ne da tawali'unsa da kyawawan dabi'u yazo wajena inni naje wajensa darajarsa ne da matsayinsa na bawan Allah naje na gaishe shi na ziyarce shi ko shi yazo wajena ko ni naje wajensa a dukkan hali biyu falalar nasa ne ni dai dan karamin almajiri ne in naje wajensa daraja sa zan je in shi yazo shi tawali'un sa ya kawo shi ni dai ba kowa bane shine mai darajar ka duba ladabin ilimi amma baka iya duba adadin sabanin da suka yi amma me bambancin su su sun yi karatun don Allah sun yi aiki don Allah hadha huwa ma nahsibu wallahu hasibuhum wala nuzakki ala llahi ahada amma mu a yanzu ya zama lokuta da dama an fi sha'awan burgewa a matsala ilmiya zaniyin abu don Allah dan uwanka sai ka masa tarko kana sha'awanka ga yayi tuntube wani abu ma ba kuskuren bane amma saboda mummunar manufa sai ka canja fahimtar ka kuskurantar da ita sannan kuma sai ka kafirtar da shi ko ka mushrikantar da shi ko ka bid'antar da shi tare da ka san ba haka matsayar take ba akwai inda wannan zai kuskure yanzu duk wanda ya kuskure ya faɗi kalmar kafirci ne zama kafiri ba haka bane Ibn Uthaymeen rahimahullah yace wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi hatta akwai abin da mutum zai na kafirci amma bai zama kafiri ba saboda akwai mawani takfir abubuwan da ke hana a dora hukunci akan mutum kuma kai mai karantarwa ne ba alƙali bane ya dace ka bayyana fahimtar addini ne ba ka riƙa mutane hukunci akan aikin da ke zukatansu ko manufarsu a zuciyarsu ba wannan Allah ne yake da ilimi akai mafhum tayyib da aka sahabbai sai suka saba akan shiga sham da annoba ta auku zuwa ga fahimta biyo sun ci a shiga ayi tawakkali ga Allah suka ce a kar mu jefa kanmu halaka wa kana al arjahu al qawl bir ruju amma asali a shari'a abin da yafi dacewa shine kada a shiga a dawo amma a wannan lokacin da ake kace nace na ilimi din ba su san hadisin ba wa fi asna'i hadhihi al mudawala wal mushawara a cikin wannan discussion da ake yi ana shawara a shiga ko a dawo jaa Abdurrahman ibn Auf sai ga Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yadda ya zo shi wa kana gha'iban fi hajatillah a lokacin ya dan fita biyan bukata maybe ko dan neman abinci ko dan tsugunawa haka ko wani abin da ya kama da haka fa qala sai ji ana kace da ce akan a shiga ko kada fita fa qala sai ce indi min zalika ilman ku dan dakata ni fa a wuri na akwai ilimi me yake nufi da ilimi shine akwai hadisi ingantacce ashe shi ingantaccen hadisi ilimi ne da kullu qawlin inda qawli muhammadin sallallahu alaihi wasallam in magana ta tabbata a bakin fiyayyen halitta to ta fi magana duk wani dan adam a duniya inganci matukar fiyayyen halitta ya faya ta tabbata ta inganta to duk duniya ba maganar wani mutum da ya kai wannan magana ta sa daraja shine qur'ani ya bashi tabbacin baya zuke ta mallaka komai faɗa gaskiya ne yaddade ne a wurin Allah bin sa ibada ne juya mar baya bata ne wanda ya bi shi shiryayye ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu shi ma dan aljanna ne iya cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna fa qala sai ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace idza sami'tum bihi fil ard idan kun ji labarin annoba a cikin wata kasa fala taqdamu alai kada ku sa kanku ku shiga ciki kaga wannan ya bada amsa wa in waqa'a wa antum fiha idan kuma annobar ta faru iya cikin garin bata je wani gari da yake makwabta garin ba fala takhruju firaran min kada ku bar garin da annoban ta shiga dan ku gudu shi wanda ke ciki kada ya fita in dai bar shiga neighboring garuruwa ba wanda kuma bai garin komai haifasa ya to kada ya koma ya shiga don ta auku baya gari dan rigakafi ya fi magani mafhum yana karanta wannan sai suka ce a to shikenan ai sai a koma tunda hadisi ya inganta ai magana ta kare fa kana hadha hukumu wannan hukuncin da ibnu mas'ud ya fada ibnu auf ya fada radiyallahu an khafiyan ala kibari sahaba min al muhajirin wal ansar hatta manya manyan alaran mumi daga cikin sahabbai da manya manyan malaman hadisai al muhaddithuna daga cikin sahabbai al asad al muhajirin hadisin ya buye gare su har wanda suka fi shi ilimin hadisin ya buye ba san hadisin ba wanda yake bayyana maka duk iliminka a duniya wata ran Allah yana iya riskar da dalibinka akan wata matsala ta ilimi da kai baka ganta ba yana iya faruwa hatta ja Abdurrahman har san da Ibn Abi yazo fa akhbarahum bi hadha alhadith ya ba su labarin wannan hadisi cewa ga yadda yake wannan fa sahabbai yan aljanna kenan misalun akhar misali na gaba saura minti biyu ake gaya mun ko ina ga sai dai mu dakata anan misalai biyu ne a babi daya shine inda dalili ya buya kuma ko a yau akwai sabari da dama da ke faruwa wani lokaci akwai hadisi ya buya wani bai san da shi ba sai gina fatawarsa akan bai san da hadisin ba to abinda ake so gare shi ne ran da ya ga hadisin ya inganta sai ya dauka in kuma ya gina hukunci akan hadisi ne mai rauni sai ya ga hadisin ya bayyana mai rauni ne ko kuma mara rauni sai ya kaura daga kan mai rauni din ya koma kan abin da yake ingantacce mafhum tayyib wannan shine addini kullun addini mu rika yin sa da hujja mafi karfin hujja wanda babu kuskure ji shine qur'anin Allah da ingantattun karantarwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na uku sai a zo akan ijma'i na magabatan mu saboda ijma'i al'ummar mu ba ta haduwa kan bata zamu yi magana akan wannan insha Allah ta'ala a gaba so sai a duba ijma'i a wajen ijma'i ko a bambance akwai masail da dama da malamai sai mutum ya ce wannan fa ijma'in magabata ne har ga Allah ba ijma'i bane na shaji da dama akan masala na kiran ijma'i wanda a ka'ida babu ijma'i akan su in akwai ijma'in bai wuce shekaru kadan aka fara ba duk magabata a baya ba su ce ijma'i bane to ana samu irin wannan sai mutum ya ce ai ka saba ijma'i a'a mu tsaya mu tantance ta yaya zama ijma'i a wani zamani aka ce shi ijma'i ne sannan waɗannan malamai suka ce ijma'i ne ba kuma dukkan su kuti akan abu ne yake tabbatar da cewa ikirari bane mafhum tayyib Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya kuma bamu ikon kauce mata Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya albarkaci zuriyarmu wadanda suka riga mu gidan gaskiya cikin su Allah ya gafarta musu Allah ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwarmu akan imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد mun shigo ana ruwa har za mu tashi ana ruwa na yabawa dukkan kokarin wanda yazo karatu yau da haka ke gane dalibai na ilimi na hakika su ne wanda ruwan sama ko wani karamin uzuri baya hana su zuwa yin karatu lokacin da muke zuwa karatun zaure ana ruwan sama ba mu da leman har ga Allah in dai mun samu takaddumu sun shiga leda ba za su jike ba haka muke fita mu tafi karatu ko lema babu da kafa in dai littafin ka ba zai jike ba to kawai shikenan you are safe kawai sai ka fita ka tafi amma a yanzu wanda ga ya ga hadiri sai ya ce baka me yana ga hadiri zai fatawa ita ce me ad-darurat tubihul mahzurat haka dai maka saboda me saboda ya ga hadiri to mu yi kafaratul majlis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته